Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipid syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini, a hirar su da abokiyar aiki na Baraka Bashir, inda ya mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu. Sai kuma lokaci yayi halinsa, wato lokacin da aka ibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon, zamu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala, inda likita ya cigaba da bayani kamar haka.
Kace akan samu maza su kuma me yake haifar musu da wannan lalura?
Kin ga in kama a namiji ne ai bai wuce watakila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba, to wannan ne watakila daga nan za a iya cewa a yana da matsala. Misali akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE, to tana da kamanceceniyar wannan. Wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE. To wanda shi kuma kin ga na SLE ya shafi kusan dukkan sassan jiki ne, domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa. Yaji ga abin ya shafi fata, ya shafi huhu, ya shafi hanta, ya shafi, yana shafar sassa na jiki da yawa. Amma a wannan tunda a mata ake magana, to sune su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi maimaituwar bari.
Ya ake gano ana gwajin a nan Najeriya, gwajin wannan lalura?
To ana yi a nan ba a yi ba, amma yawanci cibiyoyin da akan yi gwajin ne suka yi karanci. Gara daga baya-bayan nan makwanan yanzu mun dan samu karin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin. Kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin, wanda da sai dai kawai ai hasashen watakila wannan lalura ce. Kamar yadda na faɗa, in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗɗan da muka faɗa na nau'ika ko ɓari ko haihuwar ɗa bakwai ne, ba za a yanke hukuncin tabbacin cewar wannan lalura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta. To yanzu wannan gwajin da akan yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan larura. Kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen daƙile matsalar yawan barin da suke yi.
Gwajin yana da tsada?
Gaskiya yana da tsada, tunda ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba, ma'ana ba a kowane ɗakin gwaje-gwaje akan iya samu ba. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba. Shi yasa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai kiga ba za ki sake ganin su ba, saboda watakila sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa. Yanzu shi yasa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmanci gwajin, da kuma su fahimci dalilin da ya sa muke so a yi gwajin, wanda wannan ne kan dan ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ganin cewar sun yi ƙoƙarin yin gwajin. Domin wasu da an faɗa musu kuɗin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa.
To ya wajen magance shi menene, misali idan aka gano mace tana da wannan lalura, wani irin magunguna ake ɗora ta? Shin abu ne da mata za su iya jure yin maganinsa?
To ita wannan larura takan zo a yanayi daban-daban. Akwai waɗanda da can sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini, kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyun, sukan yawan bari, wanda su waɗanda a ƙa'ida an tabbatar da haka, to akwai magani da an ɗora su kenan muddin rayuwarsu. Na, saboda dalilin da ya sa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa ba ne, akwai batun ka yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar dunkulewar jinin. Domin shi matsalar dunkulewar jinin idan yayi sama daga inda jinin ya dunkule, idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke bada jini a huhu, suna iya toshe wannan wajen, wanda irin wannan yawanci wasu lokacin yakan jawo irin wannan mutuwar ta faɗa, yawa ana kiransa pulmonary embolism haka, ma'ana dunkulallen jini ya je ya toshe wata kafa, wanda zaki ga ko a kasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wannan abin din yana yin wahala, saboda illar da takan faru cikin kankanin lokaci. Wannan ya saka cewar dole akan yi iya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin. Ita lura ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan dora su akan maganin da zai hana dunkulewar jini sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin to su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon sanda aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa akan kuma bibiyi su da magani har sati 6 bayan haihuwa domin dalilin da yasa hadarin da ake gudu shine bayan haihuwa kuma idan aka samu dunkulewar jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke ko sai misali idan jini ya dunkule har watakila ya kai ga jini baya gudanawa to ai yana iya lalata bangaren musamman in gaba ce gabar da wannan abin ya faru sannan kuma aka samu wannan dunkulewar jinin kamar yadda muka faɗa dazu yana iya jawo wancan matsalar da yakan kai ga toshewar ta kafar jini a hukuwan da wannan yana iya jawo matsala to akwai kuma waɗanda su matsalar su an gano cewar suna da matsalar ne sanda suke da juna biyu to amma kuma ana ganin cewar suna da hadarin yuwar samu dunkulewar jini to su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafar jini to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsukewar kafar jinin hikimar wannan su kuma shine su anan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkulewar jini ba amma hikimar wannan shine ne ya zama na cewar kodiyushi kafofin jinin su suna sake basa yawa basa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jinin ko kuma ma wannan yawan tsukewar kafar jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da da ba su da shi akan kari to idan muka dubi matsalolin da yawanci masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jinin nan ya tsanani ta samu wannan share fagen jijiga abin da ake cewa severe preeclampsia ko kuma ta kai ga yin jijigar ma idan ba a kula ba watakila abin da ake cewa eclampsia ga dan tayin da ke cikin ta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi to yaro yana iya sumburewa a ciki idan ma har ya ci gaba da girma a wasu lokutan kawai sai dai uwa ta ji tare na jin motsin ɗa misali idan kuma abin ya faru tun da wuri to yawanci yakan jawo matsalar ya zama cewa an yi barin cikin idan bayan ciki ya yi nisa ne ana iya samun ya zama cewa an haifi ɗa bakwai ne idan ma an sami yaron da rai kenan sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba musamman game da uwa to abin yana iya tsananin da lokacin yakan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi yawa matsayin share fagen jijiga ko jijiga ya kan kai ga har ya taba wasu sassan jiki wani abu da muke wani wata larura da muke cewa HELLP syndrome wanda ga HELLP syndrome shi wannan wata larura ce wacce jini zai dinga farfashewa wanda wannan yakan sa ya zama na cewa dama bisa ka'ida jinin mu wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikin mu yana farfashewa to amma yana yin haka kuma daidai yanda hantar mu take iya sarrafa shi to idan ya zama na farfashewa jinin na abin da ake cewa hemolysis yayi yawa to sai ki ga kuma ido ya fara rawaya sannan bayan haka ya fara rawaya ma'ana yayi abin da ake cewa yellow haka yawa kamar ma'ana abin da ake cewa shawara sannan bayan haka ita hantar da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hantar sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimakawa wajen dunkulewar jini sai zama sun yi karanci to irin wannan an samu irin wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta wanda wasu yankan kai ga su kai ga rasaran su idan ba inda zama a fahimci matsalar bane, domin zaki ga fitsari ya zama kamar irin yawa yayi duhu sosai. To wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai takan kai ga irin wannan.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa. Kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, musamman Baraka Bashir, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Ya kace doniya ana ta wani kari ba ana rawa kudi.